Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karan a mitoci 60-25 da kuma 10-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da sahabu Imam Aliyu ka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji dalilan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na hana shugabannin APC yin tazarci da kuma abinda masu kula da lamura ke cewa kan wannan lamari. Sai maimaitin ciki da gaskiya, Muhammad Awal Garba ya shigo da sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. A Siriya, sauraƙin sojojin Rasha sakara da sojojin Amurka da kuma mayakan sa kai da Amurkan ke ɗaurewa gindi. Lamarin ya auku ne a yammacin ƙasar, amma sojojin na Rasha suka janye bayan da wani babban hafsan mayakan Rashan ya yi musu magana. Haka nan a gefen Amurka ma wani kusa a rundunar mayakan ƙasar ya sa baki wajen sassauta ko hana abin da ka iya faruwa. Al'amarin ya auku ne a farkon makon nan a yankin ƙasar, wato gabas da kogin Euphrates a lardin Deir ez-Zor. Amma sai jiya Talata ne lamarin ya fito fili lokacin da ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya ga ƴan jarida damuwarsa kan wannan al'amari. Tattaunawar da aka yi tsakanin babban hafsoshin Amurka General Joseph Danford da takwaran aikinsa na Rasha General Valery Gerasimov ne ya warware arangamar da ta so ta kunno kai tsakanin dakarun ƙasashen biyu. A halin da ake ci kuma, Amurka ta ce ƙasashe 25 suka bi sawunta na ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar Rasha, wadda Amurkan ta yi ta kori 60 a ranar Litinin. Zuwa yanzu dai ƙasashe 25 sun kori jami'an Rashan kusan 150. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara China cikin makon nan, sai dai ziyarar ba ta aiki ba ne, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar China Xinhua ya ba da rahoto a kai yau Laraba. Wannan ziyara ita ce ta farko ga shugaban, wadda saniyar ware ne tun da ya kama aiki a shekara ta 2011. Rahotanni a kafofin yada labaran sun ce wani jirgin ƙasa da aka haƙiƙance yana ɗauke da wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta bar Beijing a ƙarƙashin wani matakin tsaro mai tsanani a birnin, sai da babu tabbas kan wanda ke ciki. Masu fashin baki suka ce ziyara tana iya zama wani babban mataki na sauya alƙiblar ƙasar Koriya ta Arewan daga yin fito na fito komawa wajen amfani da diflomasiyya. A gefe ɗaya kuma, Amurka da Koriya ta Kudu sun amince za su sake duba yarjejeniyar cinikayya gagaruma da ƙasashen biyu suka ƙulla a zamanin gwamnatin shugaba Barack Obama. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch mai cibiya nan Amurka ta yi kakkausar suka ga gwamnatin Turkiyya kan yawan mutane da ƙasar ta tsare saboda sukar lamirin gwamnati dangane da matakin soji da ƙasar ta ɗauka a Siriya kan mayakan sa kai na Kurdawa. Tun cikin watan Janairu, lokacin da hukumomi a birnin Ankara suka kaddamar da shirin matakin soji a Siriya a yankin Afrin, masu sukar lamiri suna iƙirarin gwamnati tana murƙushe duk masu adawa da wannan mataki. Ƙungiyar Human Rights Watch wacce ta ba da alƙaluma da ma'aikatar cikin gida ta Turkiyya ta fitar, ta ce an tsare mutane 648 daga ranar 20 ga watan Janairu zuwa 26 ga watan Fabrairu saboda makaloli da suka wallafa a dandalin sada zumunta suna suka ga matakin na soja da ƙasar ta ɗauka a Siriya. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Hadarkar jam'iyyun siyasa da ke mulki a Habasha ko Ethiopia sun zaɓi Abiy Ahmed a zaman shugabansu, kamar yadda kafofin yaɗa labaran ƙasar suka faɗa. Matakin ya share fage ga Ahmed ya zama Prime Ministan ƙasar na uku cikin shekaru 23. Ahmed zai mai gurbin Haile Mariam, wadda ya je aiki cikin watan jiya yayin da ƙasar take ci gaba da fuskantar da gingimun siyasa a duk faɗin ƙasar. Ahmed ɗan shekaru 41 da haihuwa bai cika shekaru 10 ma da shiga siyasa ba. Kamin ya zama wakili a majalisar wakilan ƙasar a 2010, ya riƙe muƙamin Laftanar Kanar a rundunar sojin ƙasar. A halin da ake ci kuma, mutane da ake zargin mayakan sa kai ne a Somalia sun harbe sa kashe wata ƴar majalisar dokokin ƙasar Abshir Nur a gidanta da ke Mogadishu a jiya Talata. Wani jami'in ɗan sanda na ƙasar ya ga sashin Somalia na murya Amurka cewa ƙyar majalisar ta samu munanan raunuka aka garzaya da ita asibiti inda likitoci suka tabbatar da ta mutu. Matakin da gwamnatin Trump ta dauka na ƙara tambaya game da ko mutum ɗan ƙasa ne a jerin tambayoyi da ake yi lokacin ƙidayar al'umma da za a shekara ta 2020 ya janyo rarrabuwar kawuna a majalisar dokokin Amurka jiya Talata, inda ƴan jam'iyyar Democrat suka ce tambayar za ta gurɓata sakamakon ƙidayar ta kuma sauya yadda ake rabin kuɗin ƙasa. Su kuma ƴan Republican suka ce tambayar tana da ma'ana. A daren Litinin ne sakataren cinikayya na Amurka Wilbur Ross ya ba da sanarwar cewa za a ƙara wannan tambaya a cikin jerin tambayoyi da masu aikin ƙidaya za su yi. Dama can ana wannan tambaya kamin a daina a wajajen shekarun 1950. Hukumar ƙidaya ta Amurka tana gudanar da wannan aikin ne bayan shekaru 10. A ƙasidar da ya fitar a daren Litinin, Ross ya ce ma'aikatarsa ta ƙara tambayar kamar yadda ma'aikatar shari'a ta bukata saboda za ta yi amfani da bayanan wajen kare 'yancin tsiraru a lokacin zaɓe.
Sahabo Imam Aliyu ya karanto labarai. Bari mu faro takun da harkokin siyasa a Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya takawa shugabannin jam'iyya mai mulki APC birki a yunkurin yin tazarci, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya aiko mana.
Shugaban da yake magana a taron majalisar koren na jam'iyyar ya ce tsarin mulkin jam'iyyar ya nuna duk mai son sake takarar kowane mukami sai ya sauka daga kan kujera da yake kai wata daya kafin sabon zabe.
If the tenure of our party executives can be legally voted, then it means that any nominations and primary elections that they may conduct can also
Shugaba Buhari ya nuna fargama matukar aka kauce wa tsarin mulkin jam'iyyar, to duk wani zabe da 'yan rikon kwariya ko waɗanda aka ƙarawa wa'adi za su yi ba zai samu karɓuwa a doka ba. Wannan dai ya ƙara jefa zulumin sabon lale a helkwatar jam'iyyar da yiwuwar kawar da shugaban jam'iyyar da ke kan gado John Odigi Oyegun, wanda baya jituwa ko ɗanyen ganye sosai da uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu. Yusuf Salo mutum biyu lauya ne mai zaman kansa Abuja ya yi sharhi kan matsayar.
Idan ka duba dokar Najeriya sashi na 223, duk lokacin da aka zaɓi wasu shugabanni na jam'iyya suna da dama su tsaya na shekara hudu, sannan bayan wannan lokacin da su iya tsayawa wani takara. Kamar yadda kuma jam'iyya ita ma ta kawo nata dokar, in ka duba sashi na 17 na article na APC za ka cewa ta kawo wannan bayanin cewa lallai duk mutumin da ya tsaya aka zaɓe shi a mataki na shugaba na jam'iyya to yana da damar yayi riƙe wannan mukami na shekara hudu. Sa'annan bayan shekara hudu, idan yana da ra'ayin ya ƙara tsayawa, zai sauka wata daya kafin lokacin sa ya ƙare ya tsaya takarar sake tsayawa wannan kujera.
Kamar a ce majalisar koli ta jam'iyya wato na kenan tana iya yin wani zama da za ta iya ƙara wa shugabanni wa'adi ko sai lalle ne an yi sabon zabe.
Shugabanni da suka ƙara wannan lokaci na shugabanni da suke kai a yanzu su ma suna da nasu hujjar din, kasancewan sun dogara ne ga wani sashi na kundin tsarin APC wanda yake nuna cewa suna da wannan hurumin. Duk lokacin da aka samu irin wannan kace nace, abin da ya dace a yi shine a tafi kotu ita ne za ta iya bada fassarar sashi na 13 na wannan article na APC yake nufi, sa'annan kuma menene sashi na 17 yake nufi, kotu ne kai za ta iya bada wannan fassara a yanzu.
Waɗanda ake raɗe-raɗin za su nemi shugabancin jam'iyyar sun hada da shugaban narkekkiyar jam'iyyar ACN BC Akande da kuma tsohon gwamnan Edo Adams Oshimole. Nasiru Adamu Elkaya, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a kai da Malam Nasir, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa NG.
Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Mu bar zaminanci da bambanci Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana faɗa ko in kana buƙata ka zo bar ni ku zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.
Haka yake yanzu kuma ga maimaitin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun saurari korafin wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar din ke musantawa. Ko da yake wannan makon ma za mu kawo ƙarshen korafin Umar Yarima, kafin mu bayyana wanda ake zargin damar faɗin nasa bangaren. Domin yin matashiya, mun koma baya kaɗan daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda wakilinmu Nasir Adamu Elika ya masa wata tambaya. Suna Nasir Fil Hashin Gumel. Ai sauraro lafiya.
Bayan an je gidanka
na farko, na farko mai dafuna biyar ya sake zuwa gida kuma mai
dafuna. Wannan ma yana nan shi wannan.
Wannan gidan yana nan. Ya je ya zo yanka patlok.
Mi daga nan sake samun wasu kuɗi kai ka sake kuma gina wani gida?
A'a, dama ai already kafin wannan abin ya faru ma lokacin ni na kusan gama gina wannan gidan abin da kai.
Oh, kai wani sabon gida ne da kake so ka kawo?
Wancan din da nake ciki ai haya nake, wannan rike ɗakuna biyar haya ne, wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa shi a haya a lokacin na shirya ma kaina haka. Sai zo yanka patlog din kwadon sai ya kwashe min kaya siminti. Abunan buhu 100 na siminti da kuma bundle na kwano 10 da kuma ceiling din su suna da yawa amma ban san adadin su ba, sannan kuma da penti wanda yake na saya nan Gombe yayi kwashe bokiti 17 a cikin wannan penti da kuma kayan electronics kawai sai ya kwashe sai ya tafi da su. To shikenan da na dawo daga Yola shine sai na zo na dauki lauya sai na nuna masa gidan. Da yake akwai mutane a ciki, Alhaji Adamu da ya kwashi kayan sai kawo yan haya sai ya sa.
Wa wuce anguwa gidan da kake
tsaye? A anguwan barin da kusa da wancan gidan da nake da na kama haya din. Tsakanin su ba nisa. Ina kusa da gidan mai anguwa kuma filin a hannun mai anguwa Ado wajin sa na sai filin na gina kuma.
Ina zuwa da ka dawo ka zo ka samu an sa yan haya. Ka je ka gidan mai ka fada musu.
Eh, da naje na gaban shiga cikin gida ba, da naga akwai mutane ce ni ba zan shiga ba don karan in taka doka ba zan shiga gidan ba.
Kai da gidanka?
Eh, ah, to ai tunda ya sa mutane na shiga sai sa a dauki wani abin nan don har kane na yana inspector ne ma an dauke shi muka je tare shi har kofan gidan yana na Bauchi nusa sunansa muka je shi ma ya je gani inspector ne. saboda haka sai je gani sai ce to bari mu tafi mu huce abin nan can so naje na dauki lauyan nan muka rubuta komi muka kai ma Chief Joji na Gombe sai ya tura mu High Court 9 na Halima Shamaki aka kai musu summon to an kai musu summon su zo kotu shikenan me zai faru muna nan sai shi bai zo kotu ba sai ya tura lawyer ba zuwa shi ma alƙalin mai zo ba risa bai zo ba risa na kotu na Appeal Court 1 din ba zo ba Alhaji ma bai zo ba sai da tura lawyer so sai kotu tace su kawo takaddan nan suka manna gida na kafin ya yanka fatalo a gani me yake rubuce ciki mun shiga High Court so uku a ba mu kwana 20 mu tafi wai sake dawo so uku yayi failing ya kawo nan takaddan har lawyer na ya rubuta takaddan akan cewa kama sa abinan din risar din da su wannan aka a tsare su saboda su yi failing su kawo nan takaddan ga takaddan lawyer na ma rubuta ma ka gani gashi nan wanda lawyer na rubuta akan alƙali ta sa hannu akan cewa kama su a tsare wannan kuma shine wannan ya kara
wannan mai tambari nan
wannan shine wannan ya kara to saboda haka me zai zo ya faru muna kotu an ce su kawo muka shiga High Court a ba mu kwana 20 mu dawo ina takarda babu muka yi so uku to sai na ga sai ya tafi sai Alhaji Adamu sai ruga a CRD office na Gombe sai je report dina wayan bashi miliyan 2 da ya bani na deposit yana rike min da original na takarda na fili wanda ka bani Abuja da shi da wannan certification original din sannan ya rike min gida na mai dakuna tara ya kwashe kaya na da yake ciki kamar na yadda safi a baya sannan ya sa yan haya ciki na karban kudi kuma ya kwashe min kaya wancan gida na farko mai dakuna biyar sannan ya sake zuwa kuma kai ni a CID office wai in bashi deposit da ya bani na miliyan 2
wato shi ma ya nuna ya fasa cinikin nan ne kenan gaba ɗaya tunda watakila lokacin da ka je gun sa kai ya ce zai ƙara ma 500,000 ya zama miliyan 2,500 sauran miliyan 1.5 kenan tunda abun miliyan 4 kuka yi wato wannan gardamar da kai baka gaita ta jawo wannan abun duka
to ai ba zai dauki doka a hannunsa ba ko mun yi gardamar shi da shi duk abin da ke bi na a ka'ida ya kamata ya tafi ya nemi hakkin sa a hannun hukuma amma ba daukan doka
ana tunda ka ce ka fasa cinikin so samu sai ya nemo waɗannan shedun ka dawo masa da miliyan 2 sa kenan wata kila kai ne ka nuna ba za ka dawo da kuɗin ba
no babu ba haka muka yi abin nan ba to yana rike mana takarda nace to ina takarda sai shikenan ya kai ni wajen CID din sai na nuna musu nace ga takarda na kai shi kotu saboda haka kai suna yana kotu bai kamata kuma ku shiga ba ba irin bincike da kotu ba ta yi don haka tunda muna kotu ku jale mu abin nan sai suka ce ai ni zan yi shari'a da Adamu Umar ne karshen sa sai ya kai ga sai da abin nan Malam Jibir Umar shine manaja na Abcor yana na Gombe shi ya dauki bail na sun tsare ni kwana biyar sadaka da sai da Malam Jibir yana nan manaja na Abcor ne ya dauki shi ya dauki bail na a nan Gombe
an tawo kulle ka kenan
kware da kwana biyar ya dauki aka dauki bail na biya 700,000 aka bani aka dauki bail na to shine da aka dauki bail muka tafi to sai je sai sai lawyer na yaje sai lawyer na sai ya soma min shirme to sai na dakata da lawyer nace ya dakata sai na tafi ina neman hanyoyin da zan bi in karbi kudina sai na je na samu kare na
ya kai ka gane an sai lawyer ka
don saboda na ga ya ma lawyer cewa mutumin nan ya kai ni a abin nan CID office kuma alhali kesi yana kotu to lawyer ya kamata ya rubuta ma yan sanda cewa kesi yana kotu kada a sake kira na tunda na kawo karan sa kotu to lawyer bai yi haka ba ta nuna kaga bai zo ya kare ni ba kenan to daga nan shine sai nace to tunda ya zama haka na san me ya faru nace to don haka kada ka
shine ka kuri lawyer ka daga aikin
naka sai nace gaskiya ya bar mun abin nan kare kare ni kuma zan nemi wanda zai kare ni sai ni je na samu kare na haka tsina shi police ne sabotan da ne sai na ga masa sai ya ban takarda na kai mai DPO a Gombe na Yelan Cruiser yace shi ma zai zo na kai na bashi shi ma kanna sai zo sai aka je ka dauka da jaramu sai muka je CID office to sai ne bayani na mataimakin commissioner gashi shine sai mataimakin commissioner shi lalle ya zalunce ni amma duk hakokina gaba daya mai rimu shikenan sai Alhaji Adamu yace ai lokacin da na tafi na bar zuwa kotu shi kuma ya tafi a kotu a Gombe saboda haka an je har an yi shari'a an yi gonjon gidana sai bakta mai commissioner ta mai shi da wa kuka shari'a tunda mutumin nan baya nan kuma ya dauki iyalinsa ya kai yola inda wa kuka yi abin nan wai an neme ni ba same ni ba don haka sun aje takardo inda ya kamata su aje don haka yanzu abin nan dina wato an yi gonjon gidana shikenan sai mataimakin commission ya ce to ina abinan shari'an da aka yi ina takardun shari'a din wai a ba su gobe karfe 12 za su kawo shikenan sai mataimakin commission ya ce to shikenan an ba su gobe karfe 12 su kawo sai muka tashi muka tafi da kanina suka tafi su ma muka dawo karfe 12 washe gari ba su kawo ba har karfe 1 da rabi sai suka zo takarda wannan na hannuna gashi nan suka da wannan takarda sai suka ce wannan takarda daga Alhaji Ibrahim Balazirga Alhaji Ibrahim Balazirga ubuje ka tafare kwata su Gombe shine yaron sa mai sayar masa da siminti shi aka yi masa gonjon gidan nawa sannan aka ce gidan an sayar da shi 700,000 gashi nan har rubuce kamar da suka kawo takarda sun ba ma siyari wannan takarda kanna ne karbe bani 700,000 aka sayar da gidan kuma suka ce gidan na 4 bedroom flat ne gidana kuma dakuna 9 ne har da motor garage so sai ya kawo wannan takardar shi dakuna yace an yi gonjin gidan da dakuna kudu sai na gaya mataimakin commissioner yanda yan sanda da ya gama maganar sa sai nace ranka dai dina da magana yace bai magana nace gida ba gidana ne aka yi gonje ba don gidana dakuna 9 ne har da motor garage saboda haka wannan kuma shi 4 bedroom flat ba gidana bane ranka dai ba gidana ba duk alƙalin da yayi wannan dukan su ne zai karan su a karba min hakokina saboda sun rena min ya kwashe min kayana na kudi da nake kasuwanci da shi tun daga wancan lokacin da wannan abin ya faru har zuwa yau shekara 10 duk inda na kai mutumin nan sai je abin nan sai je in na kai shi gaban yan sanda sai tafi kotu in na je kotu sai ya zo wajen abin nan wajen yan sanda yana ta juya min abin nan wai waye neme ni babu wanda ya neme ni to shine naga abubuwan da suke gudana cikin abin da nace to ya kamata in nemi abin nan har can ba na gani fa wahimi na tafi a Lagos don saboda maganar nan in samu abin nan nazo wajen inspector general of police nace ga wannan mutumin ya hada baki da yan sanda ana ya fare abin nan aka ba ni takarda gashi nan later
to jama'a kun ji ta bakin Umar Yarima kan korafe-korafen da ya akan Alhaji Adamu Umar wanda shi ma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ba shi dama ya bayyana nashi bangaren mu kasance lafiya
to a gaishe ka sai kuma sharhin jaridan kasar Kamaru
Dan fara sharhin jaridan namu ne da jaridan Cameroon Tribune anda tarawato mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru da uwar gidansa Chantal Biya ga wata tawaga ta musamman na ministocinsa sun zauka a kasar Sin domin gudanar da ziyaran kwanaki uku musamman ma kan habaka harkan tattalin arzikin kasar Jamhuriyar Kamaru da kuma farfado da diplomasiya da ke tsakanin kasar Sin da kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan The Peace at 12 an ita ma ta labarta mana cewar kasancewa ta kwarewar da darajar sefan nahiyar Afirka ta take yayi bankin bazalamu ne na duniya FMI yana dar-darin bawa kasashen basu suka jaridan Ekho Sante ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta yana mana cewar kungiyar lafiya ta duniya UMS haɗin gwiwa da kasar Jamhuriyar Kamaru za su gudanar da allurar rigakafi na annobar kamuwa da tarin fuka a kasar an yanzu haka za a yi mutane 25,000 allurar rigakafin a jihar Arewa mai nisa sai kuma jaridar Emergence an da ita ma ta tsegunta mana cewar hukumar da suke cafke masu almundahana da kuɗin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru CONAC sun fara gumfanar da tsohon ministan sufuri na kasar ta Kamaru Alain Edgar Mivango da mai masa waɗansu binciken kwakwaf a dacen dai ya rike ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ya kwashe shekaru 6 yana tafiyar da wannan bangaren jaridan Essengen kuma ta bayyana mana cewar jam'iyyar mai mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru RDPC ko CBDM sun gudanar da wani kasaretan bikin su na shekaru 33 da kirkiro jam'iyyar a take taka rawarta a doron kasar ta Jamhuriyar Kamaru jaridan La Revue kuma ta hango mana cewar hukumar mai kula da gidan yarin birnin Yaounde sun aika prisononi har guda 50 zuwa gidan yarin garin Nangai Boko domin kawo sabon fuska a gidan yarin birnin Yaounde jaridan Le Soir kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana ci gaba da fadada kamakaman da take yi wa manyan jami'an gwamnatin kasar wanda ake zargin su da cewar suna azurta kansu da kudaden gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru jaridan Du Sahel kuma ta arewacin kasar ta Kamaru ta hango mana cewar a jihar Arewa mai nisa maharan Boko Haram sun halaka mutane guda 3 a ƙauyen Gasama da kuma Kirawa Mafa Jaridan Jean Afrique kuma ta faɗa mana cewar ministan shari'a na ƙasar jamhuriyar Cameroon Laurent Esso zai iya gadan kujeran shugaban ƙasar Cameroon Moussa Biya bayan shugaban ƙasar ya kwashe shekaru 35 yana mulkan ƙasar jamhuriyar Cameroon. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Message anda tace mana ranar 25 ga watan Maris 2018 din nan an gudanar da zaben majalisar dattawa na kasar wanda kunin tsarin mulkin kasar Kamaru ya ba wa kansiloli daman zaben ɗan majalisar guda 70 guda 30 kuma shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ne Moussa Biya zai nada wanda yake bukata Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 3:25 na asuba. Ga kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka, magana Yusuf Tela ne hula. Ina yaba wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari yanda ta kafa kwamitin wada ta Najeriya da abinci mai gina jiki da plateau. Da fatan Allah tabbatar da wayannan kwamitin da fatan za su yi adalci da gaskiya game da raba wannan abinci. Da fatan za yi ni lafiya Yusuf Tela mai hula bali ta raba sai.
Assalamu alaikum, abubuwan da ke faruwa da tsaro kusan mara'a wajen su cikin Najeriya. Tun yin zargin da yasa ce ana fito ana cece kucu da wannan magana ba. Shi dai gaskiya dai na faɗi ta kwali inda kake shi ana tunanin sai fasinjo ko ana tunanin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba ya kuskure da shi. Kuma haka ne ko inda an fito an faɗa to ke kuma lafiya. Ba wani abu ne mummunan su ne mun to za mu yi kucu mu lafiya ne su ba. Ko kuma ana ganin duk wanda ya faɗa zai yi aikin sa. Wajibin ina ne su gane cewa dole a faɗi ne kuma hakan ba yana nufin tourist a yare kan kare wanda an haka ce da wasu kuma rawa sai haka idan ya fadi wannan abu ba abin da suke ce ne sai a duba da ni kuma an kike akwai kuma gaskiya ban ga yake fada kan jami'an Najeriya kuma sun ya san gidan su gida din sa kuma komai ne sai aka tawa to shi Muhammadu Buhari kuma sai sai da kai shi gidan Najeriya musamman wanda yake yake gara su su ne mutum ko kuma gidan na tabbas abubuwan da suke faruwa akwai ayar tambaya a kai da dadi ko ba da gidan fadi wannan magana kuma dole a tattauna wannan magana in ana son gyaran
Assalamu alaikum, magana Alhaji Sabiu Fidin Jamhuriyar Nijar mazaunin Accra Ghana. Ina murna da sako ƴan matan nan da aka yi na Najeriya. Ina kuma ma ƴan Najeriya da uwayen su barka. Allah Ubangiji ya taimaka wanda kuma suka rasa nasu to Allah ya sa sun huta kuma Allah ya ba su hankali.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A Syria, sauraki sojojin Rasha su kara da sojojin Amurka da kuma mayakan sa kai da Amurkan ke daurewa gindi. Lamarin ya auku ne a yammacin kasar, amma sojojin na Rasha suka janye bayan da wani babban hafsan mayakan Rashan ya yi magana da su. Haka na a gefen Amurka su ma wani kusarin da mayakan kasar ya sa baki wajen sassauta ko hana abin da ka iya faruwa. Alamarin ya auku ne a farkon makon nan a yankin kasar gabas da kogin Euphrates a lardin Deir ez-Zor. Amma sai jiya Talata ne lamarin ya fito fili lokacin da ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya ga ƴan jarida damuwarsa kan wannan al'amari. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara China cikin makon nan, sai dai ziyarar ba ta aiki ba ne kamar yadda kamfanin jallancin labaran kasar Xinhua ya ba da rahoto a kai yau Laraba.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim a yawa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kuna ma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salama Abu da ya harhaɗa shiri gaba da umarni da injiniya mu Derek Kings Alheri, ki muku fata alheri ko ni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.